بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوسر رمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na Fatul Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aikure tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma kuna iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatulrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatul Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna Lahadi ne 9 ga watan Muharram na shekara ta 1444 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda yazo daidai da 7 ga watan Agusta na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sa'an Umar Jalemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano, wanda yake samun dama yake kuma ba mu dama wajen gabatar da wannan shiri da kuma amsa tambayoyinku. Ni kuma sunana ne Sidir Sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akarmakalla. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A ko yaushe sabuwar shekara ta hijira ta zo, musulmi suna tuna tarihin su, musamman tarihin wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, da irin albarka da ni'imar da ya kawo duniya. Babu shakka annabawa su kadai suke da kamala a cikin mutane, domin kamalar su da girman su da daukakar su sun samo asali ne daga kamala da girma da daukaka ta na Ubangiji Allah subhanahu wata'ala. Shi yake musu wahayi, ya keɓance su da wannan tagomashi na yin wahayi. Wannan wahayi umarni ne da hani da Ubangiji subhanahu wata'ala yake aikowa ta hannunsu, kuma shi ne wanda ya tsaya ya tarbiyance su, ya kula da su har lokacin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su wannan annabci, ya ba su wannan matsayi, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa game da annabi Musa alaihi salam, wa litusna ala aini, kuma dan a tarbiyance ka gaban idona. Zanto Allah subhanahu wata'ala shi ya kula da tasowarsu har suka kai ga samun wannan matsayi na annabta, don haka suka samu kamala da babu wani wanda ya taba yake samun irinta a cikin wato rukuni na jinsin dan adam gaba daya. To annabi sallallahu alaihi wa sallama shine cikamakin su, kuma shine yake da kamala da tafi kowanne daga cikin su, shi yake da daukaka da daraja da tafi kowanne annabi daga cikin su. Shine yazo da abin da yake cika shi sakon da suka zo da shi, yana cewa innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, an aiko ni dan in cika shi kyawawan dabi'u. Duk abinda annabawa suka zo da shi daga Allah subhanahu wata'ala na koyarwa da kyawawan dabi'u da kyawawan halaye, to bai cika ba sai da aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi yazo da cika shi wannan abu, da haka addinin sa shi yake da kamala, shi yake da cika. Kowane addini ba nashi ba to bai cika ba. Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, a yau ne na cika muku addininku. Naka addinin annabi sallallahu alaihi wasallam shine addini ɗaya tilo cikin addinan annabawa duka da ya cika, wanda babu wani sashi na rayuwar dan adam, rayuwarsa ta duniya ko ta lahira, da addinin musulunci bai tabo ba. Naka duk sanda wannan wata sabuwar shekara ta shigo, to wannan yana ƙara mayar da mu baya ko tunaninmu baya zuwa ga waɗannan shekaru da suka wuce, shekara 1444 yanzu da muka shiga, da hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda wannan shine wato daga nan aka sa dan digon wato dan ba na gina al'umma wacce babu kamarta, kuma ba za a yi kamarta ba. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, ce kun tabbata fiyayyar al'umma da aka fitarwa mutane kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana mummuna kuma kuna imani da Allah. Saboda haka ashe duk sanda aka ce ga shekara hijira ta zo sabuwa, ya kamata musulmi gaba daya ya maida tunaninsa baya ya ga irin alheri da ya tabbata bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kafa daular musulunci a garin Madina, da yanda wannan daula ta rika baza haskenta ko ina da ina, wanda har yazo gare mu a yau muke dosanar wani abu na wannan haske ko muke rayuwa a cikin sa. Ya kamata ya maida tunaninsa baya domin tuna wannan lokaci, kuma ya tuna abun koyinsa a cikin dukkan al'amuran rayuwarsa, domin kamalarsa ta dan adam tana cikin koyi da shi. Wannan abun koyi shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Annabawa duka Allah subhanahu wataala ya sanya su dan ayi musu da'a ayi koyi da su. Ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah, babu wani manzo da muka aiko sai dan ayi masa da'a. Allah ce fa bi hudahu muqtadi, kai koyi da shari'ar su annabawa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kuma abun koyi na ƙarshe. Allah subhanahu wataala yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira, hakika kuna da abun koyi mai kyau tattare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma ga wanda yake fatan ranar lahira kuma ya ambaci Allah da yawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam abun koyi ne cikin rayuwarsa gaba daya, cikin al'amuransa duka babu wani abu na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba mai ban sha'awa ba. Komai nashi abin sha'awa ne, kuma komai nashi a dukkan sassanin rayuwarsa abin a kalla ne ai koyi da shi a kwatanta dabbaka irin koyarwarsa. Shugabanni na musulmi a koyaushe ya kamata su tuna, idan wannan lokaci ya zagayo su tuna kafuwar wannan daula ta musulunci ta farko wadda ta yada haskenta ko ina da ina, wadda dan adam ya rayu karkashinta cikin ni'ima da walwala da albarkatai masu yawa. Shugabanni ya kamata su tuna cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda shine ya assasa wannan daula ta farko abun koyi ne gare su cikin shugabancin su da siyasar su. Kada su yi tunanin cewa siyasar su daban sannan koyin su da Annabi sallallahu alaihi wasallama daban, a'a Annabi abin koyin su ne mutukar sun ce sun yi imani da Allah, sun yi imani da manzansa sallallahu alaihi wa sallama. To Annabi abin koyin su ne a cikin komai, a cikin shugabancin su idan shugabanni ne masu rike da madafan mulki, abin koyi ne gare su a cikin siyasar su idan suna cikin gwagwarmayar siyasa ko ta tabbatar da matsayin su ko kuma su samu matsayi a cikin al'umma da na jagoranci. Sani Annabi sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne gare su. Annabi sallallahu alaihi wasallam su tuna tawali'unsa, kaskantar da kansa, su tuna kaunarsa da yake nuna wa mutanansa, da yake nuna wa na ƙasa da shi, su tuna girmamawa da yake nuna wa manya, su tuna yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna sakin fuska, su tuna yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake rinjayar da maslahar al'umma akan maslaharsa, su tuna yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bude kofarsa ga dukkan wani mai neman shawararsa ko mai son ya bashi shawara ko kuma wanda yake son ya ji nasiha daga wajensa ko ya masa nasiha. Su tuna Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda zai taho akan hanya tsohuwa ma ta tsare shi da bukatunta, ya tsaya ya saurare ta har ta gama bayananta, ya kuma yi mata abin da take bukata a daidai wannan lokaci sannan ya tafi. Su tuna irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin jagorancin sa, su tuna yadda ya kasance mai adalci ne ga kowa da kowa, mai adalci ne ga wanda yake nesa da wanda yake kusa, mai adalci ne ga wanda yake masoyi da wanda ba yake makiye. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan tarbiya daga Allah subhanahu wataala. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai raba ɗaya biyu ba wajen ya tabbatar da adalcin sa ga kowa, hatta yar cikinsa wanda yake tsananin santa, wanda yake cewa wani wata tsuka ce daga jikinsa, amma duk da haka yake cewa والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها نارن سيدا وند لينا يكي أهننسا لا فاطمة إر محمد ذاتي ساتا دانا يكي هننتا النبي صلى الله عليه وسلم بيبان بانشيبا سكان أمات أن سكي من يا لو أن سكي كانهانا النبي صلى الله عليه وسلم حكي مؤمنة شكوة دا آجلشي دا قسكيا دا أمانة النبي صلى الله عليه وسلم يكن غلبر يكن رنجاير دا مسلحة الأمة أكم مسلحة سا wanda haka ya kamata shi wa gabanni waɗanda suka ce sun yi imani da Allah da ranar lahira sun yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su kwaikwaya a cikin harkar siyasa su yi tunanin cewa maslahar al'umma ita ce gaba ita ce kororuwa ba maslahar kansu ba ba kuma maslahar wasu na kusa da su ko daidaikun su ba duk abin da zai ci karo da maslahar al'umma duk wata maslahar su da za ta ci karo da maslahar al'umma za su iya hakuri da ita za su iya salwantar da tasu maslahar saboda ta al'umma ta tabbata don haka za su iya sauka daga kan mukamin su ma idan suka san cewa akwai wani wanda ya fi su cancanta da wannan mukamin za su iya barin abinda aka dora musu na nauyi idan suka kula cewa wanda yake ga wani nan wanda ya fi su dacewa ya dauki wannan nauyi yana nan za su iya barin wannan wannan shine abinda ya kamata ko yaushe zagayowar wannan hijira da ta kewayo to ta mai da kokalan mu can baya mu yi tunanin shi ma abocin wannan hijira shine manzo sallallahu alaihi wasallama yayi gudanar da rayuwar sa yayi assasa al'ummar sa yayi kafata kuma menene dalilan da yasa al'ummar farko ta yi nasara a cikin dukkanin al'amuranta ta samu ci gaba ta samu kwanciyar hankali ta samu gallaba wato rinjaye akan dukkan wasu makiya da suka yi kokarin karyata ya kamata ya zanto wannan tunani shine a zuciyar mu ba kawai mu rika tura ta sata sai na barka da shigowa sabo shekara ba tare da muna tunanin darussan da suke cikin wannan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ba Allah ya samu dace
jami'in su amin malalai sakaral kai jami'in mu farko ayu tana cewa malam menene hukuncin hada sallah a lokacin saukar ruwan sama musamman a wuraren da ba masallatai ba sannan kuma malam sharadi ne idan hada sallar sai kowa ya bar wannan wuri
to hada sallah lokacin saukar ruwa ko kuma lokacin da ake ga alamun saukar sa wato al-matar al-waqi ko al-mutawaqqi wal-mutawaqqa wanda yake tsakiye da yin sa ko ko a hadari ya hado gangaganga iska tana ta bugawa da alamar ruwan sama yana kusa to wannan ya halatta a hada ruwa a hada sallah a hada salloli biyu wadanda ake iya hada su musamman ma sallar magriba da isha'i al-jumhur yawanci malamai ba su tafi akan hada sallah azhar da al-asr ba saboda tazarar da take tsakanin su mai yawa ce a tsammanin koda ana ruwa a lokacin kila ba zai kai al-asr ba duk da cewa sayyidina umar ya hada sallar azhar abaya hada sallah azhar da al'asr saboda ruwan sama amma dai al-jumhur yawancin malamai suna cewa za a hada sallar magriba ne da isha'i saboda su ne lokutan suke kurkusa da juna sannan kuma dare yake shigowa galibi kuma in aka ce an yi ruwan sama to hanyoyi sukan cabe duhu yayi tane za su sha wahalar rawo a masallaci a daidai lokacin to shi yasa suka fi magana akan hada sallar magriba da isha'i to wannan ana yi ne a masallaci ba a gida ba ba kuma a musalla ba akwai gida akwai gida wanda mutum yana gida dan hadari ya hado to ba zai ce zai hada sallah ba saboda hadari ya hado to ba wani dalilin da zai hada sallah gida yake ko kuma a musalla inda ba masallaci bane kawai dai wasu mutane ne suka hadu kuma suka yi sallah suke sallah a gurin in ba masallaci bane shi ma ba a hada sallah domin abin da yasa aka ce a hada sallah shine dan mutane su samu halartar masallaci wanda yake nan dadari ya hado in ya tafi gida ba zai iya dawowa masallaci ba to suka ce a hada sallah amma in ya zanto ba masallaci bane kaga babu dalilin hada sallah anan saboda ka ba a hada sallah a musalla wurin da ba masallaci ba. Wasu mutane sun haɗu suna meeting shikenan sai hadari ya haɗu sai su tubari mu hada sallar mu a'a. A meeting kuke za ku watsi ba nan ne gurin da mutane suke zuwa daga ko ina sallah ba. Saboda haka ana hada sallah ne a masallaci idan dalilin hada sallar ya samu, kuma ana maganar ruwan sama yayin da yake sauka ko kuma hadari ya haɗo sosai waɗanda ake ƙarfafa zaton, tunda magana ce ta tsammani, baka da tabbas abu ne a hannun Allah, kana iya tsammanin kuma ya zanto ba haka ba, amma dai ya zanto tsammanin yana da ƙarfi, ba kawai da an ga alama hadari ba kamar yadda wasu suke yi, da an ga dan alama hadari bai taso ba sai a haɗe sallah, a'a a bari sai in an ga ya taso iska tana kadawa alamar cewa wannan da sannu ruwa zai sauko, to kaga irin wannan sai a hada, to koda bai sauko din ba shikenan ba a cewa a dawo a sake yin sallar, an riga an yi ta takalwa a haka insha Allah. Sannan batun cewa da an yi awatsi, wannan ba da wani nassi da yake tabbatar da haka, an yi awatsi ko a ce ba za a yi nafila a gurin ba, ba za ka yi rakatul fajri abin harka abin shafi'i da witri ba, wannan duk babu wani nassi, duk ijtihadi ne na wasu daga cikin malamai wanda ba lalle ba ne. In ya zanto ku a nan kuke a zaune, misali wasu ne a masallaci ba inda suke tafiya, to su wannan ba dalilin za su haɗa sallah, amma in misali ya zanto misali mutane ne a ce lokacin itikafi ne, mutane suna itikafi liman yana zuwa yana musu sallah, akwai mutanen da suke fitowa daga waje su zo masallacin su ba itikafi suke ba, to in dalilin hada sallah yayi za a hada hadda wanda suke itikafi, ba a ce su tunda su suna nan masallacin ba su kansu hada, a'a zan su hada saboda abinda ya zanto liman yana ciki, to kowa da kowa ma yana ciki, ba a ce a raba sallar biyu ko masu itikafi ku zaman ku ko kuma masu wanda ku zo daga waje ku hada, an tashi za a hada da kowa da kowa har masu itikafi. Na'am.
To sai mai wannan tambaya yake cewa mallam, shin menene manufar zaben shugaba na gari wanda ya fi cancanta a addinin musulunci?
To ban san me yake nufi da meye manufar zaben sa ba. Shugaba dai ana zaben sa ne don ya tsara yadda mutane za su yi rayuwa, abinda babban abinda zai kula da shi shine ya kula da addinin su, sannan ya kula da rayukan su, sannan kuma ya kula da dukiyoyinsu da mutuncinsu da hankalinsu, waɗannan su ne a daruriyatul khams, wanda su ne a kan gaba wanda shugaba zai kiyaye wa mutane su, don haka ana zaɓensa ne domin kula da abubuwan da suka shafi tafiyar da rayuwar al'umma, musamman waɗannan abubuwa guda biyar shine hikimar sa shugaba, in babu shugaba abubuwa duk ba su tafi ba, komai kuma zai lalace.
To sai shi kuma ne ke cewa mallam, suna sallah ne a masallaci wanda ke da hawa biyu, to sai wato loudspeaker ta dauke mamun da suke kasa ba sa jin limamin, sai kawai wani daga cikin su ya wuce gaba suka karasa wannan sallar, waɗanda kuma suke sama sun yi sallar da ainihin limamin, shine ke tambaye mallam, ya hukuncin sallar wannan kasan da ba sa jin sautin limam?
Eh, da suka yi ba kuskure suka yi ba, idan ya zanto an daina jin limam ba a jin sautin sa, kaga mutane dole dai za su karishe sallar su, ko dai a samu wani ya wakilce shi, wato shine niyaba, wani ya ci gaba da sallar ko kuma kowa ya cika shi sallar sa shi kadai, dama ɗaya daga cikin abubuwan nan biyu ne za su yi, in suka tura wani ya ci gaba da sallar shikenan tayi, kamar limamin ne yana sallah wani abu ya bijiro masa ya bar su, kaga ai za su cike sallar su ko dai kowa shi kadai ko ko wani ya wuce ya ja su sallah, duk babu bambanci tsakanin ko liman ya bujuro masa ko abinda zai yanke su daga sauraron jin sautin liman, da zanto ba su da yadda za su iya, to a lokacin ko dai kowa ya cika shi sallar sa ko kuma in wani ya shige gaba ya ja sallar haka tayi babu komai.
To wannan shi kuma yake cewa mallam, idan mamu ya manta yayi sallama kafin liman da ya tuna sai ya zauna ya jira liman yayi sallama, shin ya hukuncin wannan sallar tasa?
Eh, sallar sa tayi in ya manta yayi sallama daga baya ya bari salliman yayi sallama, shi ma yayi ta wajen sallamar da yayi ta kuskure ce ba zai dauke ta ba, a matsayin yayi sallama ya gama sallah, in yayi sallama sai kula cewa kuskure yayi liman bai yi ba, to sai ya hakura sai ya jira liman yayi sallama sai ya sake yin wata sallamar, in yaso sai ya sajjada bari.
To shi kone yake cewa mallam dan Allah waɗanne siffofi ne ya kamata a duba kafin nada mutum limamin unguwa?
To abinda ake dubawa a limanci shine ingancin sallar mutum. In mutum sallarsa ta inganta, to limancinsa ma ya inganta. A sallar mutum tana inganta ne idan ya zanto yana da ilimi, ya san ya ake sallah, ya san farillanta, ya san rukunanta, ya san farillanta, ya san sunnoninta, mustahabbanta, ya san abubuwan da ake yi idan an yi rabkanwa, wato hukunce-hukuncen sujudu sawi, duk ya san wannan. Sannan kuma ya zanto mutum ne wanda yake mai mutunci, zai dace da matsayin limanci a sallah, domin limanci shugabanci ne. A mafi girman ayyuka na addini shine sallah. To kaga idan ya zanto a cikin harkar yau da gobe, ba za a sa wanda ba ya da mutunci ba, to kaga harkar addini ita fi cancanta, musamman kuma sallah. A samu mutum mai mutunci mai daraja, wanda mutane za su mutunta shi su darashta shi, to wannan duk zai iya zama liman, kuma wannan shi kamata a lura da shi. Idan ya zanto yana da ilimi, ya san sallah amma kuma ba mutum ne mai mutunci ba, an san shi da girman kai, an san shi da cin zarafi ko da cin amana ko wani abu irin wannan, to ba a barin shi ya yi limanci saboda gudun kada wasu mutane su kiyadda da sallarsa saboda wannan dalilan. Sannan ba a darasa ita kanta sallar ba, amma in ya zanto kuma an kakaba shi da ƙarfi ba yadda mamu suka iya, to babu laifi dan sun bi shi sallah ko da ko yana da wasu illoli tare da shi.
To ne kace mallam dan Allah mutum mai ilimi wanda ya take ilimin sa ya rika yin saban Allah, sai daga baya yana dama ya tuba, amma kuma sai wasu abubuwa na rashin jin dadi suke faruwa da shi, hakan yasa yake zargin kansa da cewa ya tuba amma laifin sa ne ya ja masa. Shi ne ke tambayar shin hakan ya nuna cewa tuban sa bai karbu ba kenan, kuma ya hukuncin zargin kan nasa da yake yi?
Ubangiji yana jarraba bawa koda bai laifi ba. Ba wai sharadi sai kai laifi ba Allah zai jarrabe ka, kuma ba sharadi bane dan ka zama mutumin kirki Allah ba zai jarrabe ka ba. Tunda Allah ya jarraba annabawa, kaga babu wani wanda ya kai su tsarki da nagarta da kyakkyawar alaka da Ubangiji, Allah ya jarrabe su. Amma kaga shi jarraba ba wai tana nufin Allah baya san mutum bane. Idan mutum ya tuba ya zama na kware, Allah ya jarrabe shi, to wani ibtila'i sunan shi jarraba. Idan kuma yana cikin saban Allah ne, Allah ya jarrabe shi, to wannan tana ikiranta nikima ce, wato uba ce ta Ubangiji gare shi akan abin da yake yi na saban Allah. Saboda haka kai alakanta jarraba da nagarta ko rashin nagarta, da tuba ko rashin tuba. Idan har Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi kuma bayan ya tuba, to ya dauka wannan jarraba ce Ubangiji yana iya wa kowa. Tubansa kuma ba wannan jarraba ba shi ke nuna Allah bai karbi tubansa ba.
To sai shi kone yake cewa mallam mutum ne yake zuwa wurin manyan mutane masu kuɗi yana neman taimako a matsayin taimakon na marayu ne, alhali kuma ba haka bane, ba wasu marayu da yake taimakawa. Da aka gano haka sai aka yi masa wa'azi, aka ce masa ya ji tsoron Allah, wannan haƙƙin marayu da yake ci. Sai ya ce a haƙƙin marayu shine wanda iyaye suka mutu suka bari, dan haka shi bai ci haƙƙin marayu ba. Shine yake son ƙarin bayani da kuma warwar wannan matsala.
To ban gane me yake nufi da bai ci haƙƙin marayu ba. Ba ya ce ya karba kuɗin bane zai taimaki marayu? Haka yace?
Haka yace.
To kuma ya karbi kuɗi da sunan marayu kuma ya hana su ko? To kamar ya bai ci haƙƙin marayu ba. Na kasa gane kan
shi mutum da ba gadan sai ya ci ba irin kamar kuɗin
sa. A'a, ai in ka ce wannan an baka ne aka ce gashi wannan ka taimaka marayu, kaga ya zama haƙƙin su ne. Ba a ce marayun wane da wane ba, duk wani maraya yana cikin wannan haƙƙi, haƙƙin ya zama nashi ne. In ka cinye kina ka ci dukiyar wasu, shine fazalikal ladhi yad'u al-yatim, Allah ya ce shine wanda yake ture maraya daga haƙƙinsa. Saboda haka wannan laifi ne, kuma in yayi haka ya ci kuɗin marayu din, ba wai an ce kuɗin marayu ba, lallai sai ya zama gado ba, wani abu ne ke haƙƙinsu ne. Wani ya ba su ko suka gada ko suka yi aiki suka samu ka kwace musu ko ka kibiyan su, duk wani yana cikin cutar da maraya.
To sai wani ke cewa mallam shin akwai wani athar ingantacce da ya tabbatar cewar sabon manzo sallallahu alaihi wasallam tufafinsa suna mutuwa ta kafaɗa saboda daidaita sahu?
Wallahi ba zan tuna wannan ba gaskiya.
to shi kone yake cewa malami menene matsayin sallar limamin da yake karanta surorin cikin alqur'ani a raka'a ta farko a ta biyu kuma sai ya dauko karatun sa daga surorin sama ma'ana daga surorin kasa yake fara sannan ya koma surorin sama
a wannan suna kiran shi at-tankis wato mutum ya fara kamar mutum farko ya karanta qul huwallahu a raka'a ta biyu karanta qul ya ayyuhal kafiruna ko ya karanta li'ilafi sannan kuma a raka'a ta biyu sai ya karanta alam tara wannan suna kiran sa at-tankis wannan da yawa wasu malamai suna cewa wato makruhi ne amma ba laifi bane idan mutun yayi ko sallarsa ta bace wasu ce makruhi ne duk da cewa magana karhanci nan ba ta da karfi ya fi dai yawa cikin ayyukan Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka fi sani yana yi shine yana karanta in ya karanta sura ta sama sannan ya karanta kasa da ita baya karanta kasa ya karanta ta sama wannan shine aka fi sani kuma shine ya fi zama sunna saba ma wannan ba shi yake nuna cewa an yi laifi ba ce fatra ummati sura min alquran abinda ya sauƙaƙa da alquran in karanta amma kana so ka samu kamalar sunna akwai bambanci tsakanin samun sunna da kuma aikata makruhi kai wani abinda aka hana ce nahayu nan karaha ne kaga ka yi abinda aka amma abinda ba hanawa akai ba amma wani umarni ma am irin halaccin sa kamar fatra ummati sura min alquran to dan kai shi ba a cewa kai laifi ko kai makruhi sai dai a ce ko kai khilafus sunna sabanin abin da yake sunna ko khilaful aula kai abin da wancan shi yafi saboda shine yafi a aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar nafila ya karanta suratul baqara sai karanta suratul nisa'i sannan ya karanta suratul ali imran kaga an ajira zai bi zai karanta baqara sannan ali imran sannan nisa'i kuma sai karanta baqara nisa'i sannan ali imran to kaga wannan shine tankis din to yayi wannan an samu yayi kaga wannan shi yake nuna cewa abin ba wai haramun bane ko makruhi sai dai yawanci yadda annabi ya fi yayi a sallolin sa shine yakan karanta sura ta sama sannan kuma ya karanta ta kasa
to ne yake cewa malam mutum ne yayi karatun alqur'ani abinda Allah ya sare masa kamar izu 40 domin Allah ya biya masa wasu bukatu shine ke tambayar shin zai iya yanka akan hakan ko kuwa
a dan kawai ya karanta qur'ani ya yanka wannan ba buƙatar wani yanka shi wannan sadaka wani abu ne shi ma mai cin gashin kansa ba sai ka ta'allaka shi da karatun izu 40 ba sadaka kai sadaka da wani abu da kake da shi ko ka mallaka ba laifi mutum ya yanka dabba ya sadaka da namanta wannan ba laifi yayi ba amma ya dauka cewa saboda ya karanta izu 40 ne zai yankan wannan ba da asali kana iya karanta izu 40 kai tawassuli da karatunka ka nemi bukatarka kana iya zuwa kuma baka yi karatun ba kai yanka dabba kai sadaka ga namanta ka nemi tawassuli da Allah da wannan sadakar taka bisa biyan bukatarka wasu sun dauka shi neman tawassuli da yanka wani abu ne wanda yake kamar me ci da wuri ya ce ai za a yanka kaza wannan ba da wani asali sadaka duk sadaka ce wanda zai sadaka da nama da wanda zai sadaka da shinkafa da wanda zai sadaka da masara da wanda zai sadaka da kudi duk sadaka ce abinda bukata dai da ake shine ka dauke ma wani mabukaci ko ka taimaka ma wani mabukaci a cikin bukatarsa ko wace hanya ka taimaka masa shikenan kai sadaka don haka babu wani tasiri na musamman da yanka yake da shi sai a gurin bokaye su kuma daman suna umarnin ne da yankan saboda abinnan aljannansu da suke bautawa amma musulunci ba a ce shi yankan wajen addu'a ya fi karbuwa ba a ce kai yanka za ka yanka rago ruwan da kaje gunsa maganar addu'a ya ce maka za ka yanka kaza to ka kara komawa wannan ba mutum ne na Allah ba
to sai wannan yake cewa malam wata irin baiwa ce ko kuyanga take halastacciya wacce musulunci ya da ayi sadakar ita kuma zamanin nan ana samun irin waɗannan bayin
asali da musulunci ya zo ya samu larabawa da ma duk duniya ba wai laraba kadai ba suna da al'adar da sanda aka yi yaki aka ce ganimar yaki da mutanen da aka kamo a wurin yakin aka yi mai da su bayi wato su zama bayi mata ne ko maza ne ko yara ne duk suna iya zama bayi haka musulunci ya zo ya samu dabi'ar da take gudana duk duniya ba wai cikin Laraba kadai ba akan su ma Larabawa to da musulunci ya zo bai ce duk wanda yake da bawa ya zama da ba sai ya kawo wasu shar'o'i wato wasu dokoki na kafara wanda ake cewa ka yanta bawa in mutum yayi kisan kuskure a ce ka yanta bawa in mutum yayi zihari a ce ka yanta bawa in mutum yayi kaza yayi sha azumi da gangan a ce ka yayi tare da matarsa azumi a ce ka yanta bawa suna nan da dama ce ka yanta bawa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ta fadar hadisi daban-daban na falalar wanda zai yanta bawa da zai yanta bawa shi ma Allah zai yanta shi da kowace gaba daga cikin sa kowace gaba ta jikin sa Allah zai yanta ta daga wuta in ka yanta bawa daya da ire-iren wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam suka daitarwa akan yanta bawa yanta bayi yanta bayi to wannan yanta bayi dan a rage bautan ne a zama mutane sun zama yaya kamar yanda iyayensu suka haife su mai da su yaya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Zaid ibn Haritha bawa ne amma shi ya yanta shi ya zama yantaccen bawa haka ne duk bayansa da suke hannunsa suke rika yanta su ce maula rasulullah sai da sallallahu ce maula rasulullah yantaccen bawansa haka ne sahabbansa suka rika yi wannan duk a taimakawa bautar ta yi karanci ne abin ya ci gaba tunda musulunci ba cewa na haramta kama wani ya zama bawa ba in an yaki tsakanin musulmi da wani ba musulmi ba saboda su ma in sun kama bautar da su za su yi to kuma in kun kama haka za ku yi amma kuma musulunci sai ta bada wato hanyoyin da za a rage bautar to kusan yanzu rayuwar da ake babu wata wani yaki da ake yi a ce wannan yaki ne musulmi ba an fito yaki ga daula ta musulunci ga ta kafirci ana yaki har a ce an kama wani ya zama bawa kaga a ce ga wani bawa ne an je an sayar da shi ko wata baiwa ce an je an sayar da ita wannan duk tatsuniya ce kusan yanzu abin da yake faruwa wasu kasashe za ka ga cewa ana ta kama mutane a je a kama su ko a tafi da su daga wajen iyayensu kamar yadda su kasashe na abin nan a Larabawa na Afirka a baya can suka rika yi sai su yi yaran mutanenmu na Afirka baka sai ce za su tafi da su karatu sai ya ji can sai a bi da su bayi haka suka yi ta yi a Muritaniya an yi ta irin wannan sai ga mutum da yara bakaki tare da shi ya mai da su bayi kuma asali ya zo kasar Hausa irin su Niger Nigeria an tafi da yara da sunan za a je a koya musu karatun Qur'ani sai a mai da su bayi to ta haka ne to kaga wannan ba bawa bane wannan duk wanda ya mai da shi bawa ya ci kudin sa to abu shakka shi Allah subhanahu wataala sai yayi husuma da shira na gobe kiyama kamar da yazo cikin hadisi mutumin da ya kama da ya mai da shi bawa zai ni ne zan yi husuma da shi ranar gobe kiyama saboda ka wannan babu saboda ka yanzu a ce ga wani bawa ne nan yawanci ma mata ake nuna a ce bayan ba nuna maza a ce ga bawa don waye zai yadda kawai a ce shi bawa ne a rika sa shi aiki baya da komai nashi shi bawa baya mallakar wani abu nashi duk wani abu da yake hannun shi na mai gidansa ne in ya ga dama ya bar masa in ga dama ya kwaci to kaga waye yanzu a duniyar nan yanzu kawai zai zauna komai ya samu kawai wani zai kwaci baya da zai haka ta yi
to sai wannan take cewa mana mijinta ne ya sake ta sai al'adarta ta dauke bayan ya sake ta din kuma gashi shekaranta bai kai ta zamo ya isa ba to ya iddar za ta kasance kenan
in ta shekara bata zo ba shikenan ta fita daga idda
ta kuma ne take cewa ya hukuncin macen da ta yi aure da ciki amma da sanin wanda ta aura din domin shi ya alƙawarin zai rufa mata asiri kuma ya hukuncin likitan da ya ba su takardar shaidar cewa babu ciki domin su je su yi wannan auren
to ne muka magana asiri ya nuna cewa cikin ba na halal bane sai ya zai rufa mata asiri wannan ya nuna cewa ana magana akan cikin da ba na halal ba ciki ne da miji wato mutum ne ya saki matarsa da ciki ta boye cikin ta je ta yi wani aure wannan auren bai yi ba duk wanda ya auri wata mace bayan an saki ta da ciki auren bai yi ba don ba ta fita daga idda ba idda ta tana fita ne daga haihuwar abin da yake cikinta amma in ɗan zina ne wato ta je ta yi ya wuce samu ciki sai kuma ta yi aure da ciki. To anan yawa daga cikin malamai ba sa ci aure mai yi ba. Ba sa ci aure saboda wannan cikin ba ya da wato ba ciki bane na aure. Ba na abinda ake bukata da istibra'i shine a jiba ta da ciki. To kuma nan ya riga ya san tana da ciki. Saboda kaga ya san ba dan sa bane. In kuma a'a shi yayi lalatar da ita yayi mata ciki kaga da man dan sa ne. Saboda haka ya aure ta da cikin ɗansa a jikinta. Haka wannan aure nan su yana nan. Wasu daga cikin malamai sukan ce kai ya kusance ta har sai ta haihu, ko da an daura auren da ciki kai ya kusance ta sai ta haihu. Wasu kuma su ce ai cikin baya da wani hurma, baya da wata daraja. Don haka babu abin da zai hana kusance ta, musamman ma in ana gudun kada a samu rikicewar nasaba. To shi yanzu ai ya san tana da cikin dama. Saboda kaga babu rikicewar nasaba. Ala ayi halin dai magana mafi rinjaye auren su yana nan ba idda bace ba aure ne a cikin idda ba.
To sai wannan take cewa shin dole ne idan mace ta gama al'ada sai ta warware kitsan kanta kafin ta yi wanka?
Ba dole bane. Sai dai idan ta tabbata cewa kitsan zai hana ruwa ratsawa zuwa kokon kanta. To a wannan lokacin sai ta warware kitsan saboda ruwa ya ratsa kokon kanta. Amma idan ba wannan ba babu dalilin da dole sai ta cire ta warware kitsanta.
Wannan kuma take cewa tambayar ce ita ce mace ce ta fara aikin haji sai mijinta ya rasu, shin yaya za ta yi da hukuncin ta kaba?
To in har ta fara aikin haji za ta ci gaba ta kare shi. Mace ce ta riga ta tafi aikin haji mijinta ya rasu za ta kare sa aikin hajinta. Amma in bata tafi ba tana nan bata tafi ba mijinta ya rasu to za ta hakura sai shekara mai zuwa ta je.
To wannan shi kuma yake cewa mallam ya hukuncin wanda ya kashe barawun da ya shigo unguwa ko kuma ya shiga gidan makwabcinsa ba wai ya shiga gida ba wai ya shiga gidansa bane, shin me ne kuma wato hukuncin wanda shi ya kisa?
To a kaida shi barawo an kama shi ana gabatar da shi ga shari'a ne a yanke masa hannu in ya tabbata yayi sata ko da ikirarin sa ko da shaidu, wannan shine hukuncinsa. In kuma wani ne ya kawo mutum farmaki a gidansa shi kuma ya tashi domin kare kansa ya kashe shi a haka, to wannan jininsa ya tafi a banza. Duk wani wanda jininsa ya zube wajen kare farmaki da ya kai, to wannan jininsa ba a lissafa shi cikin jinin da za a biya diya ko ayi wani hukunci. Idan kai farmaki yayi kamar yadda yanzu yake faruwa, ya nemi agajin mutane suka fito don su taya shi kare kansa a nan har zanto an kashe wannan nan ma ba a abin, tunda wajen dafa usa'il ne wato kare wani wanda ya kawo farmaki. Amma in haka kawai yana da yadda za a yi ya kama shi ko ya abin ɗinsa amma ya yi da gangan ya kashe shi, to nan yanzu hukuncin ya yi kisa zai tabbata a kansa.
Wannan kuma yake cewa mallam ya matsayin wanda ya ware daren Litinin da Alhamis yake tashi yayin nafila yayin addu'a cikin su sakamakon yana azumtar ranakun.
Wannan ba ya da asali kuma bid'a ce idan har yayi hakan. An hana ware wasu kwanaki kawai a ce waɗannan kwanakin su za a riƙa bautar Allah a cikin su ba tare da wani nasi ba. Hatta Juma'a da ake cewa ita ce rana da take mafi falala a cikin kwanakin sati, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tashi a yi ware ta da ibada ko a ware ta da qiyamul layli ko a ware ta da azumi. Annabi ya hana. To bari kuma kwanakin da basu kai ta ba, ranar Litinin da ranar Alhamis, wannan duk ba su ne afdalul ayyam. Afdalul ayyam ayyamul usbu' shine Juma'a, ta ce ranar Juma'a. Kasancewar ya yi azumi a ciki ba sharaɗi ba ne ya yi qiyamul layli. Kuma yadda na fahimta kamar shi a gurinsa in ya ce Alhamis Alhamis yana nufin Alhamis da daddare, to kaga wannan daren Juma'a ne ba daren Alhamis ba ne. Daren Alhamis shine Laraba da daddare, shine daren Alhamis. Daren Litinin shine Lahadi da daddare, shine daren Litinin. Kaga Lahadi da daddare ai bai azumin ba ma, suka ce kasancewar ya yi azumi ai bai kama ya azumin ba tukunna. So babu dai wani hujja ta yin hakan, kuma yin wannan mutum ya ɗauke shi yana yi kai a kai to bid'a yake.
To wannan yake cewa malam akwai mutane a kasuwa da suke karbar kaya mai yawa a hannun wasu mutanen daban da sunan za su biya a ranar amma kuma sai su sayar su ki biya idan mutun ya je karba sai su rika biya da kadan kadan wato da ribar da suke samu za su rika biya har kudin ya zama nasu to shine ke tambaye malam menene hukuncin hakan kuma shin sun cancanci su ciro wannan ribar da suke samu su kadai ko ko shi ma wanda ya bada kudin aka rike masa yana da haƙƙi a ciki
to a kaida in ka ba mutum bashi abinda ka bashi bashi nashi ne yanzu kai bin sa kake in ka ce da shi ya kawo bashin nan yau ya biya ka yau to in ya kibiyan ka nan kana da haƙƙi ko dai ya dawo maka da kayan ka ko kuma ya biya ka kana da damar ka tsiye shi ko ga gaban alkali ne wannan shine amma ba wai in yana da in ya rike kudin ba bai biya ka ba kuma ya ƙara maka in an yazo biyan ka wannan ba ya zama riba tunda ka riga ka sayar masa da abin nan to koda yayi kibiyan ya maka da kudin ka ba shi da haƙƙin da zai kida maka da kudin ka bayan ya sayar wannan rike maka kudi ya kida maka da shi zalunci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matlul ghani zulmun mai wadata ya rike kudin mutane ya kibiyan su zalunci ne anan duk wanda yake ya mallaki abin biyan bashi ya kibiyan bashi ya rike kudin mutane ya zalunce su to amma wannan zaluncin kuma shi zai halatta maka ka karbi fiye da abin da kake bin sa ba ka ce ai tunda ya rike kudin nan kuma yayi wata sana'a da su to yanzu ya tashi biyan ka inda 100 ne to yanzu ya baka 110 wannan 10 in ka karba ta zama ruwa so ka baka da haƙƙi da ya wuce abin da ka bashi
to yake cewa malama da tan da suke musaffa sai su yi bidiyo su dora akan social media shin hakan riya ba ta shiga ciki wato ba ta shiga cikin sa ba da kuma wanda zai yi wa kansa bidiyo ya karanta aya 3 ko 5 sai ya posting a social media
wato batun sanya ibadu a cikin social media ba kuma tare da wata hikima ta karantarwa ko ilmantarwa ba wannan hanya ce dai daga cikin hanyoyin shedan da ya alkawari sai ya lalata wa dan adam aikin sa ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila haka iblis ya cika baki gaban ubangijin sa cewa wannan kana ga wannan din da ka karrama shi a kaina yana nufi annabi adam ka fifita shi a kaina to lalle sai na batar da zurriyarsa sai in kadan ila yawm alqiyama har zuwa tashin alqiyama to haka nan yanzu muke gani yadda shedan ta wannan kafofi na sadarwa yake amfani da ita wajen bata wa mutane ayyukansu mutane da kansu za su yi aiki kuma da kansu za su bata aikinsu ce wala tubtulu a'malakum cika ku bata ayyukanku to mutane da kansu suke bata ayyukansu mutum yana yin abu tsakanin shi da Allah amma kuma sai ya rika nuna wa duniya cewa ga cewa ina yin kaza to wannan baya da kyau ko ya rika sawa ana nuna shi in wani abu yayi bai sani ba ko ba da umarnin sa ba wannan baya da laifi tunda yaje yana umara wani zo masa hoto wannan hoton ma bai san za a yi shi ba to kaga wannan ba a cewa shi yayi abin da zai amma wanda zai nufi ya ce kai mun kasa to kaga wannan yana so ya duba mutane ga yanayin da yake ciki na ibada to kaga wanda kai dan shi shine Allah wanda kai ka nuna musu to Allah ba zai yi tarayya da kowa a cikin wani aikin ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wataala yana cewa kamar da yake cikin hadisin Abu Huraira da Muslim ya ruwaito ana azna shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa shirkahu ni ne mafi wadatar ababan tarayya daga kowace shirka wanda duk zai wani aiki ya hada ne da wani sai in bar shi da aikin sa in bar shi da shirkar sa saboda haka mutum ya ce ya zo yana karatun Qur'ani amma yana sawa a media in karantarwa ce kake yi to kaga ita karantarwa kowa ya ganta ya san dabi'ar karantarwa amma dan ka nuna mutane ka iya karatun Qur'ani ko a'a kana karatun Qur'ani akai-akai ko a'a kai mai tajwidi ne ko kai mai kaza ne wannan duk bata aiki ne kuma mutum maimakon ya samu lada alaki zai dauka
to sai sakon da yazo yake cewa malam menene ingancin hadisin da ke cewa sallar farilla da aka yi rafkanuwa ragi ko kuma kari a cikin ta bisa kuskure ta fulada akan sallar farilla wanda ba yi rafkanuwar ba
a wannan magana ce ta ka kawai ba yi rafkanuwar ake so ma kenan wanda zai yi rafkanuwa zai zama daidai wanda bai rafkanuwa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rafkanuwa a sallah saboda shi mutum ne, kamar yadda ya faru lokacin da hadisi Abdullahi dan Mas'ud raka'a hudu ce yayi, raka'a biyu yayi sallama, kace ya Rasulullah ya haka mun kai sallama daga raka'a biyu, yace inna ma ana basharun mithlukum ansa kama tansun fa idza nasitu fadhakkiruni, ni mutum ne kamar ku, ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa, inna manta ku tuna mu. Saboda haka shi rafkanuwa ba wai wani abu ne na ka cika abu ko ka inganta abu, a'a wani abu ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru gare shi dan ya zama ta hanyar haka an samu koyarwa, an samu shari'a, an samu kunce-kunce. Amma ba wai shine kashi yasa sallolin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rafkano a cikin sa ai ba su da yawa, sallolin da bai rafka su suka fi yawa, to ya za a yi masu falalar su zama kadan, marasa falalar su fi yawa.
To ne kici mallan, shin mutum zai iya yin sallah da rigar da take da hoto na mutum a gabanta ko a tamfa irin ta siyasa mai hoto a jiki, ko kuwa links da maballe da suke da hoto a jikin su?
Ita sallah ana son ka yi ta a yanayin da zaka samu khushu'i cikakke, zaka samu nutsuwa cikakkiya, haka ake son a yi sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da wata riga a jikin sa tana da zane, tana da zane haka a jikinta, a jikin sa. Da ya gama sai ya cire, yace ku tafi da wannan rigar ku kawo min amjaniyat Abi Jahm fa innaha alhatni fi salati, wannan rigar ta dauke min hankali a sallah, tana jan hankali na a sallah. Kaga ashe duk wani abin da zaka sa a jikinka ko kai sallah a cikin gurin da yake dauke da wasu abubuwa da su ja hankalinka, to ana so a kawar da shi, ba a so a yi sallah a irin wannan yanayi. Saka malamai suke cewa makruhi ne yin sallah a gurin da abubuwa za su rika jan hankalin mai sallah ya kasa samun cikakkiyar nutsuwa.
Malala ya saka alkhairi masu sauraron mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan makon. Sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703-360-4155 ko kuma ta kan adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatuwar Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimo, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kanan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Ana Sayyid Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.